Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Disamba na shekarar da ta shige, kimanin wata ɗaya da rabi da ya shige kenan, jami'an tsaro na hukumar DSS a Kano sun shiga cikin wata unguwa mai suna Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo, suka harba wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji, wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewar kuskure ne. Har sun kama hanya za su tafi, sai iyalan suka matsa akan lallai su ɗauki wannan mutumin zuwa asibiti, inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa, sun tafi da gawar ofishinsu tare da wasu ‘ya’yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Daga baya sun tura Shamsu ya koma gida, to amma suka riƙe Abubakar tare da gawar, bisa hujjar cewa sai dai iyalansa su sanya hannu akan takardar cewar ba za su tada maganar kisan a nan gaba ba, musamman ma ba za su faɗa ma ‘yan jarida abin da ya faru ba. Sun kuma riƙe Abubakar suka ce suna zargin cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bi kadin wannan magana shine Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda kuma ba baƙo ba ne a cikin wannan fili na ciki da gaskiya. Za mu ji ta bakin matar marigayi da ‘ya’yansa da maƙwabtansa, to amma bari mu azahar sashin wannan al’amari a tattaunawa da shi Abubakar Haruna Galadanci.
Al’amarin ya faru ne a ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata kenan, ta shekarar 2017, wanda kamar yadda bayanai suka iso cewar a daren wannan rana, imar gayi wato Malam Muhammadu Iliyu mai kaji daga dare kimanin misalin karfe 12 na dare yana kwanci a gida to da yake yana da yara samari haka. To a daidai wannan lokaci sai ya taso haka domin ya leƙo shagon da suke kwance na jikin gidan, da nufin ya tabbatar cewar ‘ya’yan nasa dai sun dawo, saboda wasu lokutan yaran suna yin dare haka a waje ba su shigo gida ba. To Allah da ikonsa, a lokacin su waɗannan mutane sun shigo unguwar watakila ko wani aiki suka zo yi.
Su waɗannan mutane na zuwa Bakar, kace su waɗannan mutane, idan kace su waɗannan mutane su kake nufi?
Kamar dai daga baya bayanai sun tabbatar da cewar ma’aikata ne jami’an tsaro na farin kaya, wato DSS kenan da ke nan Kano. A daidai wannan lokacin kimanin karfe 2:00 na dare sai shigo wannan unguwar, daidai da lokacin da shi marigayin ya fito daga gida da tocilan a hannunsa yana haskawa wato wannan shagon da ‘ya’yansa suke kwance. To Allah da ikonsa, a wannan lokacin da yake abu ne a cikin duhu, sun shigo wata aikin su dai suka shigo yi wani abu daban wanda wanda ya iya sanin da suka shigo yi, kuma ya fito. To hasken tocilin din da suka hango a cikin su dai wani sai harbi, harbin da zai yi sai ku ya same shi a gurin yayin da ya fadi. To hakan sai ya fara ihun a kawo masa ɗauki, a kawo masa ɗauki. ‘Ya’yan nasa da suke cikin shagon suka fito da sauri, a zaton su ma sun zata a lokacin ɓarayi ne suka zo unguwar. To da suka dizo suka yanzu shi baban nasu a cikin gini haka yana cewa sun harbe ni, mutuwa zan yi kuka yana asibiti, kamar yadda iyalanka suka yi mana bayani. Don haka a lokacin sai suka biyo wajen su waɗancan suke cewa ya faru ga shi kun yi kun harbi babanmu. A daidai wannan lokacin hayaniya ta ɓarke, maƙota waɗanda ba su bacci ba duk suka leƙo shirin da domin su ji me ya faru. Don haka a lokacin matarsa ita ma ta fito, a lokacin ma dai ko mai ba ya yi gaskiya kamar yadda suke mana bayani. Don haka suna ƙoƙarin da suka ga wato harbin da ɗaya daga cikin ma’aikatan nasu ya yi, ya ma shi wannan mutum ma yana neman mutuwa ma a wajen. Don haka sai suke zo kamar yadda ita matar ta fito mana bayani, sai suke ƙoƙarin su ja mota su tafi ma. Ganin haka sai ta je take cewa ya za a yi ku je kun harban min miji, kuma za ku je ku tafi. To a lokacin ɗaya daga cikinsu wanda babban su ne ma kamar yadda take faɗa mana, sai take cewa uwar gida ke haƙuri, kuskuren aiki ne, wanda a cikin maganganunta ma duk za ka ji abin da take cewa. Sai suka ce to a cikin ‘ya’yan nafa suka kamo shi suka ɗora shi a cikin motarsu, suka tafi a daren kenan suka tafi asibitin Malam Aminu da ke nan Kano. To wai wangari lokacin dan sun bar wasu ma'aikatan a gurin su kuma wasu sun tafi. To a cikin ƴaƴan shi marigayin da shi Shamsu da kuma wani Abubakar a lokacin da su suka bari a asibitin. Don haka da gari ya waye likitoci suka zo su kuma nan ma'aikatan ɗaya daga cikinsu su yi zai ke gaya ma'aikatan cewa wato likitocin kenan cewar mutumin nan fa Allah ya maka rasuwa. Don haka daga nan sai suka ɗaibe su sai suka tafi headquarters da ke Sarbi Birni.
Suka ɗebi suwa?
Da shi gawar mamacin da ƴaƴan nasu guda biyu Shamsu da kuma Abubakar kenan. Suka tafi headquarters da suka je dai suka ajiye su a wani gu haka suka je gama dai bayanan da za su yi a wajen aka aika suka kira wani unguwar can unguwar Gayawa ɗin kenan da ke karamar hukumar Ungwaggo a nan Kano. Saboda shi ɗaya daga cikin ƴaƴan wato Shamsu ya mana bayanin cewa suna gurin kan gashi ne unguwar da mai unguwa da dagaci sun zo nan headquarter SSS ɗin. Don haka daga baya dai sai suka shi Shamsu sai suka ce jiyo wanke jikinsa a taɓa kama dai canza kayan jikinsa sai ce a shi saboda duk jini ya ɓata jiki. Sai suke ce maka ya canza kayan jikinsa na fiye a ce kawai zai yanke jikinsa a haka zai taho. Sai suka ɗauko naira 1,000 suka ba su cewar ya hau babur ɗin a daidaita sahu ya dawo gida sai ce to ai shi yana da kuɗi ma. To da yake sojoji suka tafi da shi da ɗan uwan nasa wato shi Abubakar ɗin shi kaɗai ne Shamsin suka bari ya taho. Shi Abubakar ɗin suka riƙe shi a nan. Yake cewa ina ɗan uwana wani suke cewa ai ka je kai kawai shi zai taho daga baya. Ya taho gida sai bayan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana ta magana shi wancan ɗan uwana shi wato shi Abubakar kidan ya aka yi ne da min ya riƙe shi a nan. Bayani sun je sun samu mai unguwa na unguwar Gayawa ɗin. Da dagaci na shi yankin garin Gayawa ɗin suka yi masa bayanin tunda dama tuntun ya riga ya san abin da ya faru. Yake cewa to zai kokari dai jini ya faru shi yankin yare wato Abubakar ɗin da kuma shi ya taho ba. A dan haka lokacin dai daga baya su a cewar iyalan mamacin suke cewa ai su jami'an tsaron sun ce musu shi wannan ɗan uwa nasu wato Abubakar suna zargin sa da cewar wai ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Idan haka dai a lokacin ake ta sayarwa rana a taƙaice ma dai gawar shi mahaifin ba su ba su damar sun ɗauki gawar ba. Wanda lokacin da suka je magana za su karɓi gawar sai su ce musu ai idan har sun yarda za su ɗauki gawar su sai sun sa hannu a takarda cewar wannan abu da ya riga ya faru ya riga ya wuce ba za su ƙara ɗaga magana ba. Ba kuma za su kai magana ga ƴan jaridu ba ko kuma ba za su je su ƙara ɗaga magana ba.
Wato dai na fahimce ka an ce gawar shi mamacin ma ba za a ba su ba sai idan sun sanya hannu kan takarda cewa ba za su kai ƙara kotu ba ba za su sake tada magana ba kuma ba za su tuntuɓi ƴan jarida akan wannan batu ba.
Gaskiya ne bayanin da suka yi mana kenan. To a lokacin sai suka nuna ba su amince ba suka dawo gida. To alhamdulillah gaskiya a nan Kano dai da kama daga ƴan jaridu da lauyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin al'amuran sosai kuma an yi ta maganar abin a rediyo yadda ya kamata gaskiya. Da kila hakan ne da suka ji wannan pressure ta yi yawa daga baya sai suka neme su cewar zo su karɓi gawar duk da haka dai da sharaɗin cewar ba za su bari yayi a ɗauki hoton gawar ko kuma dai a ƙara ɗaga magana ba irin dai wancan condition da suka ba su a baya. A nan ma dai suka nuna rashin amincewa da haka. Da ran da abu ya faru kwana 23 tsakani sai wato ainihin kantoma na ƙaramar hukumar Ungwaggo da shi ne unguwa ta na wato unguwar Gayawa ɗin da dagaci da hakili suka je da ɗan majalisar jiha na Ungwaggo suka je gidan shi iyalan marigayin suka kai musu kuɗi dai haka kuma a lokacin suke musu bayanin cewar su yi haƙuri. Yake wani wanda dai Allah ya riga shi wannan mahaifi na su Allah ya riga ya kawo sunan sa ya rasu dan haka su yi haƙuri su daure su je su karɓi gawar ta su a zo a yi masa sutura.
A cikin watan Janairu da ya shige an bayar da gawar marigayi Muhammad Inuwa Gayawa mai kaji aka kuma yi jana'izarsa. To amma kamar yadda kuka ji wannan magana ba ta wuce ba. a shiri na gaba za mu fara jin ta bakin iyalan mamacin da kuma makwabtansa a kasance lafiya.